الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي مغلقا لكينا تكينغ رمبوتي أجهر بوتي أولا يمتي نرانر الحميس يومنا الشيدة قوات رمضان hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama 1446 wanda kuma yake daidai da 6 ga watan 3 miladiya ta 2025. A wannan majalisi da muke tafsirin alqur'ani mai girma, kuma muna cikin tafsirin suratul mu'minun, wanda a yau za mu ci gaba da tafsirin aya ta 76 zuwa inda Allah subhanahu wataala ya sari mana. Kafin mu shiga tafsiri, za mu yi amfani da wannan kafa domin mu yi miƙa ta'ziyarmu ga al'ummar musulmi ta Najeriya gaba ɗaya, da ma al'ummar musulmi masu magana da harshen Hausa wanda suka sha bajin karatuttukan malamai a faɗin duniya bisa rasuwar ɗaya daga cikin manyan malamanmu na wannan ƙasa, waɗanda suka ba da gudunmawa mai tsoka wajen karantar da al'umma da kuma sanar da su sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya masa rasuwa a yau, shi ne Sheikh Sa'id Alhassan Jingir, a mataimakin shugaban majalisar malamai ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna, wacce take da hedkwata a garin Jos. Bawan Allah yana ɗaya daga cikin malamai na wannan ƙungiya tun lokacin da aka kafa ta har zuwa lokacin da Allah ya masa rasuwa. Yana ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da gudunmawa wajen karantar da al'umma da yi musu wa'azi da dawo da al'umma zuwa gabin tafarkin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama, da faɗakarwa da jan hankali da tsoratarwa akan abin da ya shafi bid'a. Rayuwarsa gaba ɗaya a saninmu ya ƙarar da ita ne a wannan tafarki. Muna addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya karɓi baƙuncinsa, kyawawan ayyukansa da ya je da su Ubangiji subhanahu wata'ala ya karɓa daga gare shi ya sa masa su a cikin mizanin kyawawan ayyukansa. Abinda ya kuma na kuskure Allah ya fi masa ya gafarta masa, abinda ya bari a bayansa kuma Allah ya alkinta masa su ƴaƴa da jikoki da almajirai da masoya da aminai. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ladan haƙuri da juriya. Akwai wani daga cikin ɗan uwanmu mai ƙoƙari ƙwarai da gaske, duk shekara yakan ɗauki nauyin sa karatu, ana cewa da shi danejin jama'are. Na samu labarin cewa an yi kidnafin ɗin wasu ko daga cikin 'ya'yansa ne, da aka nemi dukiyarsa mai yawa, ya shiga cikin wani yanayi mawuyaci ƙwarai da gaske. Muna addu'ar Allah subhanahu wata'ala ya yi masa, Ubangiji subhanahu wata'ala ya bayar masa da mafi alkhairin abin da ya rasa, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare masa gabansa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya wannan jarraba ta zamo kafara ce gare shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye dukkan al'ummar musulmi a ko'ina suke daga sharrin masu sharri. Allah ya kawo mana sauki a wannan ƙasa tamu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi mana abin da ya fi ƙarfinmu. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا
Allah subhanahu wa ta'ala yace wa laqad akhadnahum bil azabi famastakanu li rabbihim wama yatadarrun kuma haqiqa mun kama su da azaba famastakanu li rabbihim amma basu mika wuya ga ubangijin su ba wama yatadarrun kuma ba sa kaskantar da kai Allah subhanahu wa ta'ala yana labarta mana taurin kai da dogewa ta kafirai bayan ubangiji subhanahu wataala ya jarrabe su da azaba iri-iri amma wannan azabar da ya jarrabe su da ita maimakon ta sa su sadu da su mika wuya ga Allah subhanahu wataala su kaskantar da kai gare shi sai ya zanto kamar ma an kara musu wani girman kai ne da jiji da kai da tibirewa da kangarewa Allah ya kama su da azabar yunwa da fari ba dan ko ba dan wannan ya zama musu wa'azi ya sa su koma ga Allah subhanahu wataala ubangiji yana jarrabar bawarsa da abin da ya ga dama na jarraba ba dan komai ba dan ya dawo da tunaninsa zuwa gare shi ya sa masa tunanin ubangiji subhanahu wataala da kaskantar da kai gare shi wannan jarrabar sai ta zama masa ni'ima domin za ta ƙara sadar da shi ga Allah subhanahu wa ta'ala to amma waɗanda zukatansu suka zamo a rufe suke da kafirci Allah ya rufe zukatan rub wannan irin jarraba ba ta yi musu amfani Allah ya ce ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahliha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadharra'un thumma badalna makana sayyi'atil hasana hatta 'afaw وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون وبنجي يكي تيوا وما أرسلنا في قرية من نبي ما ولا النبي نبك تبع أيكا وازوا قوتا القرية إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء فأتي من كام متانوا أن القرية لسألن تلوشي ديوة والضراء لتوتتكا la'allahum yadarra'un wa la'alla sa kaskantar da kai ga Allah thumma badalna makana sayyi'ati alhasana sanda muka mayar muka musanya mahallin cutuwar da kikkia da wato da yalwa matsuwar da suke ciki ubangiji ya canza musu ita da yalwa hatta afaw har suka yawaita wa qalu sai suka rika cewa qad massa aba'ana adarra'u wasarra ai iyayenmu cutuwa da yalwa ta same su fa akhadnahum baghtatan sai muka kama su ba zato ba tsammani wa hum la yash'urun alhalin su ba su san haka za ta faru da su ba saboda haka ubangiji subhanahu wataala yakan jarraba bawansa yabtali 'abdahu li yasma' shakwa dan ya ji kokensa wa tadarru'ahu wa ibadahu wa du'a'ahu dan ya ji koken bawa da kaskantar da kai da yake zai yi ga Allah subhanahu wataala kuma addu'ar da zai rika yi yana roƙon Allah askantar da kai ga Allah subhanahu wataala ba tana nuna kai ta kururuwa ba kana taraki ba shine kaskantar da kai ga Allah ba ba shine miƙa wuya ga Allah ba ba shine komawa ga Allah ba Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa waɗannan da ya kama su da wannan azabar ai a baya can ya gaya mana cewa lokacin da ya kama su da azaba idahum yaj'arun sai ga su suna kururuwa ashe wannan kururuwar ba ita ce komawa ga Allah ba dan da ita ce komawa ga Allah ba zai ce wama yatadarrun ba sa kaskantar da kai ga Allah ba masakalu li rabbihim wama yatadarrun saboda haka dan kai ta kokawa kana kururuwa kana wayyo ba shine ka koma ga Allah ba komawa ga Allah shine ka nuna gaskantar da kai gaban Ubangiji subhanahu wataala ka nuna buƙatar ka zuwa gare shi ka yarda cewa babu wanda zai iya yi maka bashi ba babu wanda zai iya yaye maka damuwar ka sai Allah babu wanda zai iya fitar da kai daga matsatsi sai Allah amman yujibul muttarra idza da'ahu yaksifu as-su a ilahu ba Allah akwai wanda yake ansa ba wanda ya shiga matsatsi ya shiga damuwa ya shiga takuruwa ba Allah ba babu shi ka ji cewa babu wanda zai maka wannan sai Allah subhanahu wataala kada ka ce zaka daki Allah ba a daki masa ka ce Allah ya jarrabe ka bari in daki a'a Allah ya fi karfin bawan sai ce ya daki abinda yake bukata shine ka kaskantar da kai ka bi kauya gare shi ka nuna tsananin bukatuwarka zuwa gare shi يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد كجي ودن سألن مكاتوا زوا غريشي كجي چي واكي با قوة بني با قوة بني با كان ونكرفي با كان وتدبارا تاكا إذن بعد تيبقون الله سبحانه وتعالى با الله با ياسم با ودن زي لك كي قوة كنسا قلوم بتاني يبن تانش الله با ياسم با ودن زي جربيشي لجربه amma ya kai kukansa wajen mutane maimakon ya kai kukansa zuwa wurin Allah amma Allah yana son bawan da idan ya jarrabe shi zai koka wajensa qalu atashku ilayhi ma laysa yakhfa alayhi fa qultu rabbi yarda zulla al-abid ladayhi suna cewa zaka koka masa abin da ya riga ya sani halinka da kake ciki ai ya sani menene na koka masa shine yace da su rabbi ya yarda zulla al-abid ladayhi ubangiji na yana yarda da kaskantar da kan da kaskantar da kai da bayinsa zasu yi gare shi saboda haka bawa ana san zuciyarsa ta zanto ko yaushe tana yana mai mika ta zuwa ga Allah subhanahu wataala yana kaskantar da kai da tawazu gaban ubangiji subhanahu wataala da nuna tsananin bukatuwarsa zuwa gare shi a lokacin da yake cikin yalwa ya gode wa Allah a lokacin da ya shiga tsanani kuma ya nuna ubudiyarsa ga Allah subhanahu wataala cewa shi ba kowan kowa bane shi bawan Allah ne yana neman ubangiji subhanahu wataala ya yi masa damuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam in zai fita sallar istisqa'i yakan fita mutawadhi'an mutakhashshi'an mutamaskinan annabi yana fita sallar neman ruwa yana mai tawalu'u ga Allah subhanahu wataala yana mai khushu'i gare shi yana mai kaskantar da kansa da miƙa wuya ga Allah sannan Allah ce hatta idza fatahna alaihim baban dha azabin shadid idza hum fihi mublisun har dai yayin da muka bude musu wata kofa mai tsananin azaba mai matsananciyar azaba idza hum fihi mublisuna sai ga su a cikin sa suna masu ɗeba kauna daga kowane irin alheri wato ubangiji subhanahu wataala yace haka za su ci gaba da dogewa akan girman kai da kimbiyar Allah subhanahu wataala da kimmi kauya har sai lokacin da ubangiji ya bude musu kofa ta mai matsananciyar azaba to a lokacin ne za su zo suna nadama akan abin da suka aikata na kafirci da ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallama nadamar da ba za ta amfane su ba, suna masu ɗeba kauna daga samun rahmar Ubangiji subhanahu wata'ala da kowane alkhairi. Malamai sun yi sabani wajen fassarar wannan gaba, hatta idza fatahna alaihim baban za azabin shadid, cewa wace kofa ce Ubangiji yake cewa mai matsananciyar azaba. Wasu sun ce ana nufin kisa da zai same su a yakin Badar, wanda aka kashe manya-manyan Qurayshawa irin su Abu Jahal, aka kashe su a yakin Badar. Wasu suka ce wannan ita ce azabar da Allah yake nufi a nan, hatta idza fatahna alaihim baban za azabin shadid. Wasu kuma suka ce a ana nufin yunwa da talauci da zai dabaibaye su, su rasa abin da za su ci har ta kai su ga cin fatu da aka riga aka jebe, suna jiƙa su suna ci. Wannan ita ce maganar Mujahid, kuma ita ce maganar da Imam al-Mufassiri Ibn Jarir al-Tabari ya rinjayar, saboda lokacin da Allah ya saukar da wannan ayar, wato ita yunwar ta riga ta same su tun kafin yakin Badar, bayan yakin Badar a yakin Badar aka kashe manya-manyan su. Ita kuma wannan yunwa da wannan azabar ta faru da su ne bayan an yakin Badar, saboda kaga wani abu ne da zai zo gaba, ba wani abu da ya riga ya wuce ba. Fatahna alaihi baban za azabin shadid, ana nufin za a bude masa wata kofa, kofar yunwa, tunda an riga an yi yakin Badar din an gama. Allah ya ce idza hum fihi mublisun, sai ga su suna masu ɗeba ƙauna daga kowane irin alheri. Wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa wannan ana nufin azabar ranar gobe kiyama, ce azabar ranar gobe kiyama ake nufi. Ubangiji lokacin da zai bujiro musu da azaba, su gan su ga azaban nan gadan-gadan a gabansu, a lokacin kuma kowace irin nadama ba za ta yi musu amfani ba, domin sun ƙaryata ayoyin Allah, sun ƙaryata ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama. Saboda haka gargaɗi ne Allah subhanahu wata'ala yake musu kan su guji bari har lokacin da wannan azaba mai tsanani za ta same su. Idan ta zo babu wanda zai iya kare su daga wannan azaba. Azabar duniya a nan, wataƙila Ubangiji subhanahu wata'ala zai iya ɗauke musu ita, ya dawo musu da walwalarsu, su ci gaba da jin daɗi. Amma azabar lahira idan ta zo, to babu wanda zai iya ɗauke ta. Wala yuraddu ba'suhu 'anil qawmil mujrimin, Allah ya ce ba a iya ture azabarsa daga mutanen da suke masu laifi. Sannan Allah ya ce wa huwa alladhi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Wa huwa alladhi, shine Allah wannan, ansha'a lakum as-sam'a, wanda ya halitta muku ji, wal absara da gannai, wal af'idata da zukata, qalilan ma tashkurun, kadan ne kwarai kuke godewa. Wa huwa alladhi dhara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun, shine wanda ya halicce ku ya yada ku a bayan ƙasa, kuma zuwa gare shi ake tattara ku, ko zuwa gare shi za a tattara ku. Wa huwa alladhi yuhyi wa yumitu, shine wanda yake rayawa kuma yake kashewa. Wa lahu ikhtilafu al-layli wan-nahar, sassabawar dare da yini nasa ne, afala ta'qilun, ashe ba za ku hankalta ba. A nan Ubangiji subhanahu wata'ala ya ci gaba da dawowa wajen yi musu bayanin hujjoji ƙarfafa waɗanda suke tabbatar da samuwar Allah da kaɗaitakarsa da cancantar abauta masa shi kaɗai. A wannan ayoyi da ayoyin da za su zo nan gaba, Ubangiji subhanahu wata'ala ya zayyana musu ƙarfafan dalilai guda bakwai waɗanda suke nuna Ubangiji subhanahu wata'ala shi kaɗai ne ya cancanta abauta masa, shi kaɗai ne yake da cikakkiyar ƙudura ta yi tashe su bayan mutuwa, kuma ya yi musu hisabi akan abin da suke aikatawa. Allah yana da wannan ikon, ko da kuwa suna ƙaryata shi. Allah subhanahu wata'ala ya kafa musu hujja da ni'imomin da ya ba su, ni'imomin da ya yi musu masu yawa, waɗanda ya kamata su gode masa akan wannan ta hanyar kaɗaita shi da bauta, ta hanyar bin umarnin sa da yi masa da'a da bin umarnin manzo sallallahu alaihi wa sallama da yi masa da'a. Dalili na farko shine halittar waɗannan gabobi da Allah ya yi wa mutum, as-sam'a wal absara wal af'ida, wa huwa alladhi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal af'ida, shine Allah wanda ya halitta muku ji da gannai da kuma zukata, wato shine shi kadai wanda ya muku wannan, ya samar muku da ji wanda kuke jin sauti da shi, saututtuka da shi, ya samar muku da kuma da gani ku ji abinda zai amfane ku a addinin ku da duniyar ku, haka nan ku ga abinda zai amfane ku a maslahar ku ta duniya da ta lahira, ya samar muku da zukata waɗanda da su kuke hankaltar abubuwa, kuke gane abubuwa da waɗannan hankula da Allah subhanahu wataala ya ba ku, kuka sha bamban da dabbobi waɗanda Allah bai ba su irin wannan guzurin hankalin ba. Da a ce Allah subhanahu wataala ya yi ku ba ku ji, ba ku gani, ba ku da hankali, kuka zamo kurame, makafi, bebaye, marasa hankali, to babu shakka da rayuwar taku ba za ta yi kyau ba. Rayuwa ta taɓarɓare, a ce ga mutum baya ji, baya gani, baya da hankali. Saboda haka babu wani abin da za ku iya samu na jin daɗin rayuwa idan da zai karɓe waɗannan ni'imomi manya-manya da ya muku. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala ya samar muku abin da za ku riƙa da cikar dukkan wani abin da za a riƙa faɗa, za a riƙa wato furta shi, sautin da zidda zai riƙa fita za ku ji shi da abin da Allah ya ba ku na gaɓar ji. Haka nan za ku ga duk abin da za a iya ganin shi da idanuwanku, haka nan kuma za ku iya riskar duk abin da za a iya faɗa ko kuma za a iya tunaninsa a gane shi, wanda ya zama muku hujja da za ku gane gaskiyar abin da ake karantar da ku. Allah ya yi muku wanda ne don ya yanke muku dukkan wani uzuri. Wasu daga cikin malamai suka ce wannan maganar Allah subhanahu wataala yana yin ta ne ga kafirai waɗanda suke ƙaryata annabi sallallahu alaihi wasallam, suke ƙaryata tashin alkiyama. A nan Allah subhanahu wataala ya mai da su kamar waɗanda ba su san wane ne ya halitta musu ji da gani da zukata ba. Saboda inda a ce sun yarda Allah ne ya yi musu waɗannan abubuwa da gaske, to ai bai kamata kuma su bauta wani ba Allah ba. To tunda suka riƙa bautar wasu abubuwa ba Allah ba, waɗanda sun tabbatar da cewa ba su ne suka halitta musu waɗannan gaɓoɓi ba, to da su da wanda bai yarda ba cewa Allah ne ya yi masa duk ɗaya ne. Saboda haka kamar ana gaya musu huwal ladzi ansha, ai shi ɗin ne wannan, shi ne Allah wanda ya muku. Kamar suna cewa ba su san wane ne ya halitta musu ji da gani da zukata ba, Allah yake gaya musu a'a, shi ne ya yi musu. Saboda haka an bai da su kamar waɗanda ba su yarda da haka ba, saboda ba su yi aiki da abin da aka ba su na waɗannan halittu, wato waɗannan gaɓoɓi da Allah ya halitta musu ba. Wasu kuma daga cikin malamai suka ce muminai ake nufi da wannan magana, muminai Allah yake gaya ma wannan maganar huwa alladhi insha'a lakum as-sam'a, don ya jawo hankalinsu su yi wa Allah godiya ta hanyar ci gaba da yi masa da'a, ci gaba da bauta masa. Wasu kuma daga cikin malamai suka ce a duka bayi ake magana da su, ba wai kawai da kafirai ake magana ba, da dukkan wani mahaluki Allah yake gaya wa cewa ya sani shi ne ya halitta masa ji da gani da zuciya. Wannan yana nuna cewa duk wanda jinsa da ganinsa da hankalinsa bai amfane shi ba, bai yi amfani da jinsa da ganinsa da hankalinsa wajen tunanin abin da yake tabbatar da wahdaniyar Ubangiji ba, yake tabbatar da cikar ƙudurarsa, yake tabbatar da cewa shi kadai Allah ya cancanta a bauta masa, bai yi amfani da waɗannan ba, to daidai yake da wanda ya rasa waɗannan gaɓoɓi duka. Shi yasa a wasu gurare Allah yake cewa summun bukum ru'umun fahum la yarji'un, su summun ne, wato kurame ne, bebaye ne, makafi ne. Saboda me? Saboda gashi Allah subhanahu wataala ya ba su abinda za su iya amfani da su wajen su gane Ubangiji subhanahu wataala, su bauta masa, su cancanci shiga aljanna, sai amma ba su yi amfani da wannan ba. Shi yasa a wani wuri Allah ya ce wa laqad zara'na li jahannama katiran min al-jinni wal-ins, لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون التي حقيقة من هل التاوى جهنم على جنود متاني ديوة التي لهم قلوب لا يفقهون بها سناد زكاتا وتؤلى يباس حنكلا أما باسا إكد هنكلنس ولهم أعين لا يبصرون بها سناد إذا نوى درا درا أما باسا قنن كومين قسكي هنس ولهم آذان سناد كنوا فتا فتا أما كما باسا جن كومين قسكي هنس التي أولئك كالأنعام ولن كمر دبو بيسكي بل هم أضل ثم في دبو بيبتا أولئك هم الغافلون وأن ننسوني قفل اللورب كننو سوراك دوان دا الله سبحانه وتعالى يباشي جي دا غني يباشي حنكلي أما جنس دا غننس دا حنكلنس بس أمفانيش با توانا غار دبا دشي غار دبا دشي أبتشي واد لالا چوانا تبربليوا شيسا الله كتوا فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله جنسو da ganinsu da zukatansu basu amfana musu komai ba yayin da suka zanto suna jayayya da ayoyin Allah suna musanta ayoyin Allah wadannan gabobi guda uku da Allah subhanahu wataala ya ba wa dan adam da ji da gani da zuciya wato ita ce mahallin hankali wadannan da su ne dan adam yake riskar abu na ilimi yake riskar kowane irin ilimi wadannan sune gabobi hawas a jikin dan adam wadanda ta hanyar su yake samun ilimi da amfani da wadannan gabobi dan adam yake shan bamban da sauran dabbobi amfani da jinsa da ganinsa da hankalin da Allah ya bashi wajen ya samu ilimi yake shan bamban da sauran dabbobi da ba sa iya amfani da waɗannan gabobin nasu wajen su samu ilimi akwai gabobin da akwai abubuwan da dan adam da dabba duk sun yi tarayya a cikin sa ba a fade su ba kamar shaka wata dabbar ma ta fika shako abu kamar daddano kamar tabawa haka aji duk suna da wannan wanda duk kun yi tarayya amma abin da ya shafi ji da gani da hankali wanda dan adam yayi wa dabba fincin kawa a cikin sa ba su da wannan wato ba sa iya amfana da waɗannan abubuwa da Allah ya musu saboda haka da nan ne da ta hanyar waɗannan gabobi ne uban dan adam yake gane abin da yake so da abin da baya so yake iya bambance wanda yake kyautata masa da wanda baya kyautata masa da sauransu Allah ya ce wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah shi ya fitar da ku daga cikunan iyayenku mata la ta'lamuna shay'an ba ku san komai ba waja'ala lakum as-sam'a amma sai ya sa muku ji ya sa muku gani wal absara ya sa muku gannai wal af'idata ya sa muku zukata la'allakum tashkuruna dan ku gode wa Allah haka nan a wani gurin Allah ya ce waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun Allah ya halitta muku ji da gani da zukata kadan ne kwarai kuke godewa lace wala takhfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kada ka bibi abinda baka da ilimi akan sa lalle da ji da gani da zuciya duka wadannan ababan tambaya ne a gaban Allah subhanahu wa ta'ala waja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'ida khatama Allahu ala qulubihim wa ala sab'ihim وعلى أبصارهم غشاوة دو ودن قبوبي قبوبي ني لان أدم يكن جاء أمفاني لسو وجن يرسك إلمي شيسا أوچن آية يتشي لا تعلمون شيئا أنها لتشيكو بكسون كومي با أما أبنجي سبحانه وتعالى يسن يامكو قبر جي دغني دكما زوتيا ودى إتشي محل انتناني Ubangiji subhanahu wataala ya halicci halittunsa dan wata manufa ya halicce su li ghayatin dan wata manufa wacce manufa ce ta sa Allah subhanahu wataala ya halitta ita ce mabautawa Allah mabautawa Allah mu san shi mu bauta masa وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Allah yace ban halicci mutun da aljanu ba sai dan su aljanu da mutane ba sai dan su bauta mu. Wannan ita ce gayar da sa Allah subhanahu wataala ya halittar mu. Kamar yadda aka sani cewa kowane abu da wanda zai kera shi yasa ya kera shi, to akwai dalilin da yasa ya kera shi. An tabbai shi zai fada. Wanda yake kamaran nan ya san me yasa yayi ta, wanda ya fara kera mota ya san me yasa ya kera ta, wanda ya kera wayar da muke amfani da ita ya san me yasa ya kera ta. Ba ta yadda za a yi wanda ya kera wani abu kuma bai san dalilin da yasa ya kera shi ba. Dole akwai gayar da ta sa ta kera shi, kuma shi ne zai yi bayanin wannan gayar. Don shi yayi abu, shi zai ce ga dalilin da yasa yayi abu kaza. In ka ga abu baka taba ganin shi ba, zaka tambaya wannan da me yake da shi, saboda baka san shi ba. Sai ka tambayi waɗanda suka san shi, su ma kuma za su samu bayanin ne daga wanda yayi abu, ce nayi wannan abin ne don a rika kaza 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 da shi. To haka Ubangiji subhanahu wataala da ya halitta sa, shi ya san me yasa ya halicce mu. To haka shi zai yi bayanin dalilin da yasa halicce mu. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in 'ilma. Ubangiji ya faɗi gaya guda biyu wanda suna tukewa zuwa ga ɗaya. Na farko, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah ya yi mu don mu bauta masa. A can kuma Allah ya ce ya halicci sammai bakwai da ƙasa bakwai, sannan wahayi yana saukowa daga tsakankaninsu, ko kuma dukkan wani tsari na Ubangiji yana saukowa daga gare shi zuwa ga waɗannan halittu. يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير. الله ياي wannan halitta dan kusancewa Allah bai iko ne akan komai, wannan ita ce gaya. Wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, kuma Allah ya kewaye komai da ilimin sa. Saboda haka mu san Allah da sifofin sa na kamala, mu bauta masa, wannan ita ce gayar da tasa Allah ya halicce mu. To kowane irin abu da mai abu ya kera yakan haɗo abin da bayanin yadda za a yi abin nan, ko za a amfana da abin nan, kuma a kiyaye abin kada ya lalace. Allah subhanahu wa ta'ala da ya saukar da ɗan adam bayan ƙasa bai bar shi haka nan ba, sai ya haɗo shi da shiriya. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. A wani wurin, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Allah sai ya haɗo ɗan adam da shiriya, shi ne aiko da annabawa da ba su littattafai don su karantar da ɗan adam. To kai da aka yi ka, an yi ka don wani aiki, to ga yadda ake son kai aikin. Sai annabawa su karantar da kai yadda za ka san Allah, yadda kuma za ka bauta masa. Sanin cewa akwai Allah kaɗai ba shi zai sa ka iya sanin yadda za ka bauta masa ba. Za ka iya sanin akwai Allah, amma ba lallai ka san yadda za ka bauta masa ba. Sanin akwai shi kaɗai ba shi zai sa ka san ya yake ba, sifofinsa. Yanzu da a ce mutum yana zaune a cikin ɗaki, ko wasu suna zaune a cikin ɗaki, sai wani ya zo ya buga ƙofa, ya buga musu ƙofa, lalle jin buga ƙofar nan za ta sa su fahimci akwai wani a baya, amma ba su iya sanin waye ba, don kawai sun san akwai shi. Sai idan sun gan shi, ko ya yi musu bayanin shi ne wane, sanin akwai Allah subhanahu wataala ba shine zai saka san sifofinsa ba sai ya sanar da kai sifofinsa saboda Allah subhanahu wataala shi yake sanar da mu sifofinsa li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma to sanin ka san Allah ka san sifofinsa ba shi zai saka san me yake so ba kai ba ma shi zai saka san kai da yayi halicce ka ga abinda zaka yi kiyaye maka rayuwarka kar ta lalace ba shi da yayi ka shi ya san abinda zai tsare maka rayuwarka kar ta lalace saboda haka alqur'an abinda littafai da Allah ya saukar wa annabawa ya kuma turo annabawan da littafan domin su yi bayanin abinda ya turo su su ne za su sanar da kai ga yadda zaka bauta wa Allah Allah subhanahu wataala ya yi alkawari da dukkan annabawa da waɗanda duk ya ba su littafi wa idza akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna duk su yi wa mutane bayani abin da yake cikin wannan littafi haka annabawa suka yi bayani ba su ɓoye komai ba to saboda haka ba za ka san yadda za ka bauta wa Allah ba sai ta hanyar saƙon da Allah ya ba wa waɗannan annabawa su ne za su yi maka bayani ka san ya saƙonsa ta yaya za ka samu ilimin da za ka san Allah ta yaya za ka samu ilimin da za ka san ya za ka bauta masa nan ma Allah bai barka haka kawai ka je ka ji da kanka ba ka ji da dabarunka a'a sai Allah ya saman maka na'urori a tare da kai waɗanda su za su taimaka maka ka samu ilimin sanin Allah da kuma yadda za ka bauta masa su ne waɗannan hawas ɗin da Allah yake faɗa wallazi ansha'a lakum as-sam'a wal absara wal af'ida daga sai ubangiji ya saman mana da hanyoyin da zamu samu wannan ilimin da sanin Allah da kuma yadda zamu bauta masa Allah ya ambaci as-sam'u da al-basar sannan da al-aql waɗannan guda uku sune umdatul hawas kamar yadda muka ce sune jigo ta hanyar su ake samun ilimi duk wani ilimi ta hanyar su ake samu musamman abin da ya shafi isar da saƙo abin da ya shafi isar da saƙon Allah da'awa ta hanyar gani da kuma sauraro da ji abin da aka sanar da kai don haka ubangiji subhanahu wataala ya ambaci waɗannan guda biyu as-sam'a wal basar wal absar ya fi ambaci af'ida idan muka lura za mu ga ubangiji ya gabatar da as-sam' akan albasar duk da cewa abinda zaka gani hujjar da take gani ta tabbata ta hanyar gani da ido tafi ƙarfi tafi shiga zuciya da wuri sama da wadda labarin ta kaji ya ce laysa al-khabar kal muayyana Allah ya ce afatumarunahu ala ma yara saboda abinda mutum ya gani ya wuce kuma wani ya yi jayayya da shi akai to amma ita hujjar ji ita ce hujjar kuma da take game ko ina da ina ta hanyar ji saƙon annabawa yake zuwa ko ina ba lalle ne ka ga annabi ba akwai waɗanda sun rayu a zamanin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu amma ba su gan shi ba akwai wanda sun musulunta ba su samu zuwa su gan shi da ido ba amma saƙon ya je musu annabi ya aika 'yan saƙonninsa sun tafi irin su Ali ibn Abi Talib irin su Mu'adh ibn Jabal irin su Abu Musa al-Ash'ari annabi ya yi ta aika su ya yi ta aika wasiƙu zuwa ga sarakuna manyan sarakunan duniya a lokacin saboda haka saƙonsa ya tafi aka ji saƙonsa duk da ba a gan shi ba saboda haka gabatar da ji a nan yana nuna maka cewa ta hanyar ji saƙo ya fi nisa ya shiga ko'ina sannan kuma duk saƙon da ya je maka na gaskiya ko ka ga wanda ya isar da saƙon ko baka gan shi ba wajibi ne ka riƙo da shi ba sai ka gan shi ba ba sai ka gan shi ba saboda haka shi saƙon ta hanyar ji shi ne wanda yake gabanbe duk waɗanda suka zo bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da ma wasu da yawa da suka rayu da shi sun samu saƙonsu ne ta hanyar ji waɗanda suka ji daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sun isar ma waɗanda ba su ji ba, kamar yadda Annabi ya ce tasma'una minni wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum, za ku ji daga wajena, yake gaya wasu habbansa, za ku ji daga wajena ko kuma za a ji daga wajenku, sannan a ji daga wajen wanda ya ji daga wajenku. Wannan shine isnadi da malaman hadisi suke karawo hadisan Annabi da shi, wane ya gaya mana shi kuma wane ya gaya masa, Abu Huraira ya faɗa, Aisha ta faɗa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza. Da haka sakon Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ko ina har ya zo mana nan, hatta shi kansa alqur'ani ta haka aka ji shi. Shi yasa za mu ga sau da yawa alqur'ani yana amfani da kalmar sama'ni wajen isar da sako. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا بيتي وأبصروا ما واسمعوا كلك أبندا مكباك ودكر في كسورارا ممنس سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا من جي من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه, wanda suke jin magana su bi wacce ta fi kyau. Mu duba mu ga hatta aljannu da suka zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, Allah subhanahu wataala sauraron ya faɗa ba ganin ba, wa yassarafna ilayka nafaran min aljinni yastami'una alquran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin. Allah ce lokacin da muka juyo maka da wasu jama'a na aljanu, yastami'una alqur'ana, suna sauraron karatunka na alqur'ani. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljin fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba. Saboda haka abinda duk ya zo maka ta hanyar ji kuma ya tabbata masu baka labarin nan babu tuhuma a kansu, to wajibi ne ka yadda, ba ka ce sai ka gani da ido ba. Inda a ce hujja ba za ta tsaya ba sai abinda idanka ya gani, to alqur'ani ma ba za ka karba ba, alqur'ani ma ba za ka karbe shi ba. Saboda haka su kansu aljannu anan ai abinda suka ji zuwa suka yi suka sanar, alqur'ani ne suka ji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, na sami'na qur'ana najaba yahdi ila ar-rushdi fa amanna bihi wa lan nushrik bi rabbina ahada. Alqur'ani suka ji suka je suka isar zuwa ga mutanensu, halar ma ƙudiya wallau ila ƙaumihim munziri. Saboda haka shi kansa alƙur'ani ta hanyar ji ne, ta hanyar sama ne aka kawo shi har zuwa gare mu. Sahabbai suka ji suka sanar da waɗanda suke bayansu, aka zo aka tara shi guri guda, aka haɗa shi guri guda lokacin sayyidina Abubakar, sannan aka haɗa shi lokacin sayyidina Usman, aka rarraba shi. Amma duk da haka ta hanyar karantarwa yake isa. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم تهجر كرنتروا wanda yace duk ba zai ji abu ba zai yadda da abinda aka jiyo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ƙarya ne, to alqur'ani ma ba zai yadda da shi ba, alqur'ani ma bai kamata yadda da shi ba, tunda dai ba shi aka saukarwa da alqur'anin ba, ba babansa aka saukarwa ba, ba a garin su aka saukar ba, ba da yaransu aka saukar ba. Inda har zai ce abinda malaman hadisi suka ruwaito, abinda sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi'ina suka ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallama na bayanin alqur'ani shi bai masa ba, to alqur'ani ma sai aje dan su suka dauko alqur'ani suka isar da shi, ba a gaban Annabi ya zauna aka karanta masa. Su waɗannan da bai yadda da ruwayoyinsu ba su ne dai suka ruwaito wannan, shi kansa alqur'anin ya zo gare mu. Saboda haka an faɗi an gabatar da hasa ta asab, saboda ita ce tafi gamewa sama da hasa ta ji. Hasa ta asab da ji waɗanda su ne suke ba da ilimi wanda yake na kurkusa ga mutum ya ji ko ya gani kafin a kai ga hankali. Hankali wanda wani abu ne da mutum sai ya yi tunani, ya yi lissafi, ya yi wani abu ne sannan ya kai ga gare shi, amma hasar gani da ji wanda ita fi kusa. Shi yasa su ne gaɓoɓin da suka fi kowanne saurin amfani ɗan adam yake amfani da su daga haihuwarsa, kwana uku zuwa goma ji da gani na yaro yake farawa. sabanin hankali wanda sai ya dauki lokaci mai tsawo saboda haka hasar ji da gani sun fi kusa ita hasar ji kamar yadda muka sani cewa idan muka lura za mu ga ita takan iya kasancewa tare da mutum a kowane lokaci har lokacin da yake bacci shi yasa aka zo aka yi kara zai tashi hasar gani ba zai gani ba lokacin da yake bacci amma in yana bacci aka zo aka yi kara zai ji shi ne ba zai tashi wannan ta sa mutanen kogo da Allah subhanahu wataala ya so su yi bacci na wannan shekaru yace fa darabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada Allah sai ya rufe hasar jinsu saboda inda a ce ya barta yadda take halittar da aka yi wa jin sauti zai je musu to da baccin ba zai yi ba to sai Allah ya rufe wannan hasa din saboda ita hasar ji tana amfani ko da mutum bacci yake sabanin ido yayin da mutum yake bacci baya gani sannan ita hasar ji ko a cikin duhu za ta yi aiki ba sai a cikin haske ba lokaci yayi ne to ko a cikin duhu aka yi magana zaka ji matukar dai sautin ya fito zaka ji wannan sauti amma abin da yake aje a gabanka a cikin duhu ba zaka gan shi ba shi yasa wani lokaci ma abu a fili a gabanka ko ba a duhu ba sai ka kasa ganin shi gashi a gabanka ana gashi nan daidai kafarka duba janye kafarka gashi wani ya gan shi amma kai ba gan shi ba amma yayin da za a yi sauti a nan duk wani wanda yake ji zai ji saboda haka aka gabatar da sauti saboda ya fi gamewa sannan shi ita hasa ta ji ba ka da zaɓi saɓanin ta gani idan wani ya zo ya ɗaga murya yana magana ka ƙi ko ka so sai ka ji indai kana wurin amma in gani ne sai ka rufe idonka saboda ita ba ka da zaɓi matuƙar dai sautin zai fito ya je inda kunnenka yake zaka ji sannan tafi nisa sama da gani hasar tafi nisa sama da gani za ka ga cewa sauti ya fi gudu a kan ganin ido to wannan duka khasiyya ce da ta sa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gabatar da ji shi yasa yawanci a alƙur'ani duk inda Allah ya faɗi waɗannan gaɓoɓi za ka ga ana gabatar da as-sam ne sannan a gabatar da al-absar sai a guri ɗaya inda Allah ke cewa wa tara idhal mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim yaquluna rabbana yaquluna absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun anan sai aka gabatar da absarna wa sami'na albasar yazo kafin ji saboda abinda suka gani na abubuwan ban tsoro a ranar gobe kiyama wanda aka yi musu mufaja'a da shi yafi sautin da suka ji shi yasa ya zama na albasar a nan gurin kawai ya zo aka kaddamar da shi saboda haka a nan za mu ga Ubangiji subhanahu wata'ala ya jera mana dalilai guda uku akwai dalili na ji shi ne ad-dalilu sab'i wanda shi ne aqrab dalili zuwa ga kowane mutum saƙo ya je masa ya ji wannan saƙon sannan na biyu shi ne ad-dalilu al-maddi shi ne wanda zai gani da ido ko ya taɓa ya ji sannan na uku shine ad-dalilul aqli shine na hankali aka kai shi ƙarshe saboda al-mudrakat abubuwan da ake riska da hankali suna ɗan nisa ba kowa ne yake iya riskar abu da hankalinsa ba amma wajen sauraro wannan kowa zai iya saurara shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake faɗa mana ƴan wuta abinda suka yi nadama ba su yi aiki da wannan jin da Allah ya ba su da hankali ba fa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir da mun kasance muna sauraro muna kuma hankalta ma kunna fi ashabis sa'ir ba za mu zamo cikin ƴan wuta ba anan zamu ga Ubangiji subhanahu wataala ya ifradin as-sama shi jin an fadi shi mufradi amma al-absar an fadi shi jam'i saboda abinda ji yake abinda kunne yake sauraro sauti ne sauti ɗaya ne sauti kala ɗaya ne takila a ce dai mai karfi ko mara karfi amma dai duk sauti ne sabanin al-mubsarat abinda ido yake gani al-mar'iyat suna nan kala kala akwai ja akwai baki akwai dogo akwai gajere akwai mai kauri akwai mai kyau akwai mummuna saboda ka abubuwa ne iri iri daban-daban sabanin sauti shi kuma wani abu ne guda daya to shi yasa sannan kuma asar masdar ne masdar yakan tsaya a matsayin jam'i shi yasa ba sai an yi jam'in sa ba shi yasa ba a jam'in sa ba inda ga asma sai dai asaba sannan Allah ce qalilan ma tashkurun kadan ne kwarai kuke godewa Allah kadan ne kwarai kuke godewa ni'imar Allah wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce qalilan ma tashkurun ana nufin ba ku godewa Allah ai fani da qilla anan dan a nuna ba ma sai to amma dai tafsiri wanda yake sahihi shine qalilan ma tashkurun kadan ne kwarai kuke godewa Allah saboda haka za a iya godewa Allah ta hanyar itirafi da abin da yake da shi amma kadan yanzu kamar mushrikai sun yarda cewa Allah shi ya halicce su shi ya halicce sama da ƙasa duk sun yi itirafi da wannan amma wannan irin godiya ce kadan da bata isa ba tunda bata hana su shirka da Allah subhanahu wataala ba saboda haka anan qalilan ma tashkurun idan an ce wannan maganar Allah yana yin ta ne da kafirai kaga ash-shukru anan ana nufin tauhidi kadai ta Allah subhanahu wataala kadan ne daga cikin suke kadai ta Allah idan aka duba yawan waɗanda suke shirka ko kuma in ana magana ne da mutane gaba daya to a ce qalilan ma tashkurun godiyar ku ga Allah idan aka nuna in aka dubi yawan ni'imomin da Allah ya muku godiyar ku da Allah kadan ce ko kuma masu godiya a cikin ku yan kadan ne wala tajidu aktharahum shakirin ko qalilun min ibadiyash shakur yan kadan ne daga cikin bayin na inji Allah suke godewa saboda haka Ubangiji subhanahu wataala yana ba da labarin cewa dukkan waɗannan ni'imomi da yayi wa dan adam amma a haka sai ka samu kadan ne daga cikin waɗanda suke godewa ni'imar Allah subhanahu wataala godewa ni'imar Ubangiji ta kunshi na farko dai ka yadda wannan ni'ima daga Allah take ka yadda abinda ka samu na ni'ima ba ma bi kun min ni'matin fa min Allah ka yadda daga Allah ne ma asabaka min hasanatin fa min Allah wannan mataki na farko kenan cikin matakan godewa Allah sannan na biyu kai itirafi na biyu ka sanya wannan ni'imar gurin da Allah subhanahu wataala ya yadda ka sa ta a cikin sa idan ni'imar lafiya ya maka to ka bauta wa Allah ka yi masa da'a da wannan lafiyar da ya baka in dukiya ce ka nemi aljanna ka kyautata ma waɗanda ya kamata ka kyautata da dukiyarka ka guje yin almubazzaranci da wannan dukiya ka sa ta inda bai dace ba sannan abu na uku ka ba da labari da wannan ni'imar ka faɗa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ka ba da labarin ni'imar da Allah subhanahu wataala ya maka to in ka hada waɗannan abubuwa guda uku kai itirafi da abin da kike da shi na ni'ima cewa daga Allah ne ba dabarar ka bace ba kamar da Qaruna yace inna ma utitu ala ilmin indi kakka ce iyawarka ce da sanayyarka kana da connection kana da jama'a ka san jama'a shi yasa ka samu wannan a'a kai da Allah ne ya baka sannan abu na biyu ka yi amfani da ni'imar cikin abin da zai ja maka yarda Allah kakka sa ni'imar inda bai dace ba dukiya lafiya mulki shugabanci kowace irin abin Allah ya baka ka sanya ta a inda Allah yake so sannan abu na uku ka riƙa ba da labarin ni'imar da Allah ya yi maka yawanci mutane zaka ji in Allah yana musu ya musu ni'ima sai su yi gum yana zuwa kasuwa kullum yana ciwo baduduwar riba ba ka taba ji ya zauna guri bai ce alhamdulillah yau kasuwa ta yi kyau wallahi abubuwa sun mana kaza kaza ba za amma da zara aka dan samu dan matsi to ya dinga surutu kenan kai abubuwan sai dai a hankali wallahi abubuwan kaza 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 kullun sai dai ya koka amma ba za ka ji radda yake samu kuma sai ya shiru wai kai fada a roke shi kai fada a ci a wani ya samu a je a nemi taimakon sa to Allah subhanahu wataala ya ce qalilan ma tashkurun kadan ne kwarai kuke godewa wannan gabar insha Allah za mu dan ƙara bayani akan ta karatu na gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ubangiji ya yafe mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh